Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmusi Garba. Mai bayar da shawara kan harkokin tsaro ga gwamnatin Amurka Jack Sullivan ya gaya ma manema labarai a fadar White House jiya Juma'a cewa Rasha na iya mamaye kasar Ukraine cikin sati guda. Muna ta ganin yadda Rasha ke rurrutu al'amarin, ciki har da isowar wasu ƙarin sojoji akan iyakar Ukraine, a cewar sa. Yayi kira ga Amurkawa su fice daga Ukraine cikin sa'o'i 24 zuwa 48. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden yayi magana da shugabannin Canada, Faransa, Jamus, Italiya, Poland, Romania, Burtaniya da NATO da kuma kungiyar tarayyar Turai jiya Juma'a game da Ukraine, a cewar jami'an fadar White House. Tun da farko a jiya Juma'a din, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayi gargadi kan yiwuwar Rasha ta kai hari a tabakinsa a kowane lokaci daga yanzu. Sannan yayi kira ga Amurkawa da su fice daga kasar ta gabashin Turai ba tare da bata lokaci ba. Blinken bai yi cikakken bayani ba. Shugaban lardin Ontario a kasar Canada, Premier Doug Ford, ya ayyana dokar ta ɓaci jiya Juma'a saboda zanga-zangar da direbobin motocin dakon kaya ke yi kan wajabta rigakafin corona da aka yi. A tsawon makonni biyu da suka gabata, ɗaruruwan direbobin motocin dakon kaya sun yi cinkus a hanyoyin da ke wajejen gidan Majalisar Dokoki a Ottawa, babban birnin kasar. A baya-bayan nan sun killace gadar Ambassador Bridge da ta haɗa Canada da Amurka. Ford ya ce zai sa gwamnatin lardin ta yi zama a yau ɗin nan Asabar saboda a tabakinsa ta bayyana ɓaro-ɓaro cewa direbobin motocin da kon kayan na karya doka saboda katse muhimman madafun ci gaba da suka yi. Hukumomin Taliban a Afghanistan jiya Juma'a sun ce sun sako wasu 'yan jarida na kasashen waje da takwarorin aikinsu na kasar a tabakinsu bayan mun tantance ko su waye. Wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da babban kwamishinan harkokin 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ya tabbatar da tsare 'yan jaridan a Kabul, babban birnin kasar. Yana mai cewa suna aiki nema hukumar ta agaji kuma ana kan ƙoƙarin sako su. Muna farin cikin tabbatar da sakin 'yan jarida biyu a Kabul da ke aiki ma hukumar UNHCR da kuma 'yan kasar Afghanistan da ke aiki tare da su, a cewar hukumar ta kula da 'yan gudun hijira da daren jiya Juma'a. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutane akalla 8 sun mutu a wani samaman da 'yan sanda suka kai a wata unguwar matalauta a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil jiya Juma'a, a cewar hukumomin 'yan sanda. Samaman wanda aka kai a unguwar Vila Cruzeiro Favela an yi shi ne da haɗin gwiwar 'yan sandan hukumar kare haɗura da kuma 'yan sandan kwantar da tarzoma. Jami'an tsaro sun kwato manyan bindigogi da ƙanana da nakiyoyi da kuma ƙwayoyi da dama, bisa ga wani hoton da aka saka a shafin Twitter na 'yan sandan kwantar da tarzoma. Kafafen yaɗa labaran wurin sun ce an rurrufe makarantu da ƙananan asibitoci da dama saboda buɗe wutar da aka yi ta yi. Jiya Juma'a, mataimakiyar sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga mutanen Habasha da su tsagaita wuta, su maido da yarda tsakaninsu, sannan su fara ɗaukar matakan sulhu, yayin da tashin hankalin da ake yi a arewacin ƙasar ke ci gaba da haddasa wahalhalun gaske ga farar hula. A ganina babu yarda da juna a Habasha, a cewar Amina Muhammad ga manema labarai a harabar Majalisar Dinkin Duniya. Ta ƙara da cewa, muna buƙatar samo hanyoyin da za mu tallafa ma ƙasar ɓangaren shugabanci da kuma mutane don su samu hanyar sake gina yarda tsakaninsu da kuma sake maido da zaman lafiya tsakanin jama'arsu. Nils van der Pro na kasar Sweden ya sake dorawa kan tarihin da ya kafa yayin da ya ci lambar zinarinsa ta biyu a gasar Olympic ta lokacin sanyi da ake yi a birnin Beijing na kasar China a tsirin kan kankara ko speed skating a turanci na mita 10,000 na bangaren maza cikin minti 12 da daƙiƙoƙi 30 ya gama inda ya tunkuɗe tarihin da ya kafa na kammalawa cikin minti 12 da daƙiƙoƙi 33 a shekara ta 2021. Patrick Royce na ƙasar Netherlands ya ci lambar azurfa a yayin da kuma Davide Ghetto na ƙasar Italiya ya ci lambar tagulla tun da farko Poel din ne ya ci tseren mita 5,000.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu tare ne jahar Neja inda ƴan bindiga da dake ci gaba da cin karansu ba babbaka to madalla hararen ƴan bindiga dadi ya tilastawa al'ummomi a wasu kanin hukumomi dake jahar Neja yin gudun hijira domin tsira da rayukansu Hararen na bayan nan wanda ya shafi ƙauyukan ƙananan hukumomin Mariga, Rejau da Magama inda ƴan bindigar ke bin ƙauyuka suna kwashe dabbobi da satar mutane don neman kuɗin fansa da yin kisan kan mai uwa da wabi lamarin da ya sa da dama mazauna waɗannan ƙauyuka barin muhallin nasu
muna kasan Argida babban doci
sunanka
ni ne Sura nan Mangoro Sura na Daudu Numa ga mu nan muka shigo cikin Rejau da dabbobinmu
ne ka ku
Lallai barayin gaso ne suka hana mu zaman daɗi tun bara ba mu samu aiki ba har yanzu kuma muna cikin wahala gaba ɗaya ma zaman gidan ma ya gagare mu yanzu ma jajja ma muka wuce da gudu muka shigo Rejau muna ce muka baro yaranmu da tsahinmu da matanmu komai da komai ga ce muka baro ko su rage can ko ko dai sun gama da so shine da ba mu sani ba amma dai muna na cikin Rejau
kaman so nawa ɗin nan bindiga ke zuwa garin ku
gaskiya ba hilisahuwa sai dai kawai in yi kwatanta kawai
na'am
gaskiya kullun dai suna shigo dajin nan namu kullun tun bara ba mu samu aiki sosai ba kana kan aiki dole kashe ka gudu in ka ce da shi kenan baka ce da ba shi kenan ko yau ma gaba ɗaya ma mutanen da aka kakkashe dajin can namu an ga mu nan ga waya an ce lallai an kashe mutane sosai na dajin nan namu to dada bari mu koma in Allah ya sa mun koma mun tarar da gida lafiya to dole da muka suke mun suke shauran su rage shikenan ba muke shauran ba shikenan mai hankuri gaskiya muna cikin wahala
kamar kun guro da iyalanku ne
ina dabbobi kadai ina hankali dokon iyali sahida iyali da matan duka suna cikin gida ba mu samu hankali dokon su ba mun je wace kawai muka wuce da dabbobi muka shiga Rejau au muna so ko za mu samu taimako a taimake mu mu samu zaman lafiya
na'am to yayi
inde ko
jama'a kana hukumar Rafi da Shiroro dake jahar ta Neja lamarin ne ke ci gaba da ƙara kazanta inda ta kai ga gwamnati ta ayi dokar ta baci a waɗannan kana hukumomi duk da zumar lalubo bakin zaren magance wannan matsala a dai duk lokacin da aka shiga irin wannan hali mata da ƙananan yara su suka fi shan wahala ga dai wani yaro da shi ma tsere zuwa garin Rejau na bayanin irin halin da suke ciki
Musa na Mungu muna halin wahala ga mu bamu samu zaman lafiya ba ga mu garin Rejau ga mu nan garin Rejau har tun bara suke kora mu
suwaye
su barayin. Game yanzu ba mu samu zaman lahiya ba. Bani mu suna can gida. Ko an kashe su ko ba kashe su ba mu ba sani ba.
So kaman ka taba ganin waɗannan yan bindiga da ranka?
A'a. Ban taba gan su ba.
To sai aka yi kuka shigo cikin rijiyar yau.
Da gudu muka shiga ciki.
To me kake so gwamnati ta yi akan al'amarin nan?
Muna so ta gyara mu ne. Kun ga su ne?
Kun ga su da idanunsu?
Eh.
Ta wani wani ne ga su?
Can, can shan mungu. Eh. Kasan har gida.
Me kake so gwamnati ta yi?
Muna so gwamnati ta hana su koran mutane. Su yi zaman lafiya. Tun mu samu mai aiki.
Wannan ma wani dan gudun hijira ne ke kokawa.
Sai su kama shigowa da masu suka da bindigogi suna kwace shanu suna kashe mutane. Shi ya sa muka yi gudun hijira muka koma wannan cikin Benin. Sun kwace shanu kuma sun kashe mutane da yawa. To halin da muke ciki mu samu da sauƙin wannan abin. Ana cikin halin tashin hankali ba mu samu yin noma yadda aka kamata ba. Mun samu yin noma ne in aka ce ga su sun hito sai mu gudo. Ba mu samu yin noma sosai ba. Ga mutane da yunwa ga kuma ga tashin hankali. Kiran da gare ni da gwamnati da Allah ya taimaka abun nan ya kare.
Sunana Meri. Mun hito daga Udu barayi suka koro mu. Suna so su amshe muna ran dukiya su kakashe muna yara sun amshe to ga mu ba mu samu noma ba muna kan wahala muna koka a taimake mu a ba mu lahiya a ba mu zaman lahiya mun yi koka ga gwamnati yayi hankuri a ban mu haka na mun wahala to inda muke boye da kuku nan suke tono mu
boyewa ina kuke boyewa
gurin abin garami mun shiga sai su shigo nan su kwashe muna sun kashe muna yara sun kashe muna mutane 30 suka kashe muna yara wallahi wani ma da yi aure ko ciki bai yi wa matan shi ba aka kashe shi to na yanzu an ce ga su zuwa kowa ya san matakan ranshi shi ya sa muke gudo ga yunwa yana so ya kashe mu ba mu yi noma ba ba mu da abinci ba mu da kuɗi ba shanu ga muna cikin gudu a taimake mu muke kawo kanmu da gudu muke zo wallahi da gudu jiya mun kwana hanya mun kwana hanya wallahi ko abu ba mu ci ba ba kawo muna komi ba gaskiya muna cikin wahala to lalaba muke yi yanzu ma dan burodi na so na naira 100 shi na ci nan muna faman bara inda masu kuɗi gaskiya taimake mu to yara ba dole mu bacci mu ba su ba in kana da dan kobo sai ki auna gari ki nike dan dawa ka yi masu kunu sai masu gari suna taimake mu suna ba mu na muka san su so gabani kowa na nafshi nafshi da kanshi kowa na nafshi nafshi wallahi kowa na ta kanshi
wannan hali da aka tsinci kai a ciki dai ya sa an kafa dokar takaita zirga-zirga. Honorable Musa Dan Modibo shine shugaban karamar hukumar Rafi.
Da suna duba musu abubuwan da za su yi da sauransu. Wannan dalili ne yasa gwamnati ta yanke hukunci a takaita zirga-zirgar mutane saboda a taimaka ma jami'an tsaro su yi ayyukansu yadda ya kamata. A karamar hukumar Rafi an takaita wannan garin Fando gari mai kujeri Kagara da kuma Tagina. Saboda wannan wurare su ne wurare da mutane suka fi zirga-zirga a halin yanzu saboda tururuwa na ɗan gudun hijira da suka fito daga ƙauyuka. Suka dawo waɗannan wurare suna zaman mafaka. To a ƙaramar hukumar Rafi dai mun sa da farko mun sa ne a 24
hours. Awa 24?
Bai sa yawa sanarwar kuma da gwamnatin jiha ta bayar ne daga ƙarfe 5 na yamma zuwa ƙarfe 10 na safe sun hana zirga-zirga. Wannan ƙaramar hukumar Rafi zai fara aiki daga gobe ne. In Allah ya tashe mu lafiya gobe daga ƙarfe 10 na safe mutane za su fito su masu kai na kasuwa waɗanda za su sayi kayan abinci su sai da ɗan hidindimun yau da kullum har zuwa karfe 5 na yamma daga nan kuma za a shiga wannan abu na ba wani zirga-zirga da sauransu kuma muna fata mutane za su wada haɗin kai domin taimakon kai da kai saboda wannan ƙasa Allah ya kawo mana dauki akan wannan ibtila'i da yau wannan doka na daga karfe 5 zuwa karfe 10 na safe gwamnatin jiha ne kadai za ta iya faɗin adadin shi amma wanda mu muka sa karamar hukuma na 24 hours ko bane zuwa karfe 10 zai ƙara aikin shi amma wancan ba wanda ya san rana da zai ƙara aikin shi sai lokacin da muka samu tsaro akan wannan abubuwa wannan kuma an yi shi ne ba don a kuntata mu kowa ba sai don a taimaka ma jami'an tsaro wurin gudanar da al'amuran ayyukan su da ya shafi da kariya akan waɗannan mutane wato nasara akan waɗannan mutane idan mutum ya ce maka ana samu saboda yawa ne dai gare su bila adadi duk wanda ya ce maka ga adadin yawan waɗannan mutane sai dai ya kiyarta kawai kuma gurgudu dai ana ta kokari yadda za a ga an tare su amma abin da nake gaya maka a karamar hukumar mu fiye da sati biyu yanzu wanda duk ya ce maka na tsaye yake ƙarya yake ba na tsaye ba abin nan shi yasa muka dage da addu'o'i kuma muke kira al'umma har waɗanda abin bai shafa ba su ci gaba da taimaka mana da addu'o'i Allah ya kawo mana ƙarshen wannan fitina da muke ciki amma mun sani gwamnatin jiha tana bakin kokarinta ana kashe makudan kuɗi akan wannan harka wani abin in ba kana ciki ba in aka gaya maka an yi sai ka tsaya ka kama maki to in an yi ina yake amma harkan tsaro harka ne wanda yake sai wanda ke ciki kawai zai iya sanin wahalan da ake fuskanta a ciki
to a ƙarshe wani kira ke gare ka ga gwamnatin tarayya
kiran da nake da shi ga gwamnatin tarayya shine idan har ba za ta iya neman waɗannan mutane su yi gyara ba yadda ta yi kira ma jami'an tsaro su fito su yaƙe su haka kuma a kira kowa a fito a ci gaba da addu'a waɗanda ke sawa da waɗanda ke tunzura su su yi da waɗanda ke cin moriyar abin duka Allah ya muna maganin su in ba masu shirewa ba domin duk abin da yake ci yake cinyewa maganin shi Allah saboda haka idan gwamnatin tarayya za ta bada umarni a masallatai da coci-coci a tashi a yi addu'a a kan ƙasan gabaki ɗaya abin da duk ya fi zama alheri a ƙasan Allah ya tabbatar da shi
Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abbo shi ne wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Tumatararru assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na da dangari shirin da ke da haɗin gwiwa da gidan rediyo na Garta murya da kan jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC gundumar Columbia sunana Nasiru Yakubu Nero
gadar gayan mamman dan sha ai
na wannan gari da zai faɗa min sunan shi da kanshi daga nan zamu ci gaba da tambayoyi akan muke so mu ji daga gare shi akan wannan gari labai minis kake sunanka
sunana da kake tambaya na sunana Muhammad Shu'aibu Gadangayan wannan shine sunana da aka sani na da shi
zamu so kadan ba mu takaitaccen tarihin wannan gari ganin cewa kai da tije ne kuma shugaba ne a wannan gari menene takaitaccen tarihin wannan gari na gargajiya
to tarihin wannan gari gari ne dan karamin gari amma Allah albarkace shi da albarkatu na kasa wanda duk jama'a suke so musamman abinda duk ya shafi noma akwai shi a garin Gadangayan a doya ne tumatir ne albasa ne masara ne gero ne dawa ne shinkafa ne iburu ne duk abin da ka sani ana nomawa ana noma shi a wannan dan karamin gari mai albarka Gadangayan saboda haka shi yasa kaga garin ma yayi suna saboda yadda kasuwar Gadangayan take cika ba a Najeriya kawai ba har kasashen waje sukan zo garin Gadangayan su sai amfanin gona
menene yasa su garin ya samu suna ya haguda biyu Gadangayan da kofar shanu
to Gadangayan dai kowa sani inda aka ce Gadangayan gari ne mai kogi kogi mai albarka gari ne mai kifi akan zo a samu kifi ko da wannan lokaci ka zo kana buƙatar kifi a Gadangayan in Allah ya yarda zaka samu wannan kifi na biyu kuma kamar yadda na faɗa duk abin da kake buƙata na amfanin gona in ka zo shi zaka same shi a Gadangayan insha Allah
wannan gari a iya cewa zai ya kai kamar kimanin shekaru nawa da ka tabbai
akalla zai kai kimanin shekara 150 akalla kenan dan dan kankanin gari ne Allah ya bunƙasa shi
kai magana abubuwan da a iya samu menene kuka alfahari da shi cewa da an zo Gadangayan gashi kuke alfahari da shi wasu abubuwa ne kuke alfahari da shi a jihar Kaduna
duk abin da ka sani na amfanin gona har ma'adanai ga duwatsu nan a garin Gadangayan gundumar Fanshano ga kuma kamar yadda na faɗa ga kogi nan inda ka san duk inda kogi yake da kuma duwatsu to an san akwai albarkatu na karkashin kasa da sauran makamantansu duk abin da ake bukata insha Allah da an zo Gadangayan za a sami
akwai maganar kasuwanci inda wasu garuruwa suke alfahari da shi a iya cewa daga yamma tana da alfahari kasuwanci
a muna alfahari da yan kasuwa akwai manyan yan kasuwa wanda duk abin da ka sani ana sayarwa insha Allah in ka zo Gadangayan za ka same shi babban bakin cikinmu muna da kasuwa isasshiyar kasuwa wadda ko ina ana zuwa a ci kasuwar nan amma sai a zo a tatsi kuɗi na rabano shekara da shekaru kasuwar nan an kasa gyara mana ita
kimanin wasu kwanaki nawa kasuwar nan take ci wasu ranar ne take ci kuma mutanen da suke zuwa cin kasuwar nan daga ina da ina da ina suke zuwa
to wannan kasuwa tana ci daga juma'a zuwa juma'a kullun juma'a zuwa juma'a take ci kuma kamar yadda na faɗa maka mutane daga Niger suna zuwa daga Cameroon suna zuwa daga a Nigeria kuma Niger Kano Zamfara Katsina da duk jihohin da ka sani ana zuwa kasuwar Gadangayan a ci kasuwa a sai kaya a koma na alfahari da wannan kasuwa fiye da yadda kake tsammani
ka faɗa mana abubuwan da ake samu a garuruwan nan na Gadangayan menene matsalan ku wacce ta fi muku zuwa kwaya
to babbar matsalan mu ita ce a kasuwan nan gashi dai ana samun amfani musamman gwamnati da gwamnatin jiha da gwamnatin karamar hukuma suna amfana da wannan kasuwa ta wajen revenue amma shekara da shekaru akalla kasuwan nan ta kai shekara 100 amma har yanzu ba mu da rumfa ta zamani
kana nufin kasuwan duk shekarun nan ba su da wani rumfuna ko kuma wani abu da za a iya nuna cewa da an ganta ga kasuwa ne da ake ci na kasa da kasa
babu wani abu da za a iya nunawa a kasuwar Gadangayan a ce gwamnati ne ta in ka ganshi an yi shi to mu yan garin ne muka yi ko kuma waɗanda suke zuwa daga wani gari ko wata jiha zo su yi rasu amma a ci gashi gwamnati ne ta yi mana na kasuwa to har yanzu ba mu da shi
a iya cewa kuna ɗaya daga cikin wanda kuke ci da Kaduna da ke wayanta da kuma
ƙwarai kuwa har da abba Kaduna kawai ba har kasashen waje ina gaya maka balle jihohi kawayenmu ƙasan Cameroon daga Niger da sauran jihohin Najeriya duk ana zuwa sai kaya ana
wani sana'o'i ne matasan ku suka fi kuma kuke alfahari da shi
noma shine babban sana'a da matasan mu suke yi ƙarfi da yaji manya da ta kuma sun tsaya da kasuwanci na saye da sayarwa yau da gobe
Alhaji Muhammad Shehu Gadaje ta ce garin ya kai shekara 150 sai yanzu shekarun ka kai kimanin nawa
kallon yanzu na da shekara 88
to yanzu ma iya cewa akwai tsaran ka da masu shekarun wannan a garin Gadangayan
akwai amma ho ba su da yawa wallahi ina ga maka ba su da yawa kila ne a samu mutum uku shi ma kila ne a samu mutum uku din anan garin Gadangayan
kenan ka gaje ka ga yau ka ga tasowar Gadangayan ka ga ci gaba
alhamdulillah mun ga jiya mun ga yau kuma muna fata Allah ya sa mu cika da imani a kullum ina kira ga jama'a zauna lafiya kuma ina kira ga shugabanni su yi adalci don mai adalci ba zai taɓa sauka ya fadi banza ba adalci shine ginshikin zaman lafiya.
Alhaji Muhammadu Shu'aibu Gadargayen kenan, dattijo shugaba kuma jagora na wannan gari Gadargayen, da muka dan tabo tarihi da kuma jin abubuwan da suke samarwa al'umma da kuma kawunan su da kuma irin abin da yake damun su a matsayin su na al'umma na wannan gari. Tare fatan za a kasance tare mu a wani shirin nan gaba su. A madadin gidan radio ne ga tamu da haɗaka jama'a da kuma murya Amurka da ke Washington DC kuma Columbia. Sunana Nasiru Yakub Nero.
Kai na fara kidan dan shi ai mu na tambulan gana.
Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yeah. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.